Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamayai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma a shafin mu na yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Talata 1 ga watan Nuwambar shekarar 2016, zamu yi magana ne game da muhimmancin ilimin matasan Najeriya a wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari.
Wannan ne dalilin da ya sa muka zakulo wakilin matasa a fadar ta shugaban kasa. Shin me ake son matasa su koya a ilimance?
Girman shugaban kasa ya ce a yi yadda waɗannan jakunkunan da takarman a ƙasar mu ta Najeriya zamu rage, wato made in Najeriya kenan, a yi su a ƙasar Najeriya. Sannan ɗaliban da ake da su sama da miliyan 5 ya zamanto tattalin arzikin a Najeriya zai rika yawo, maimakon mu rika cewa ƙasashen ƙetare suna kawo mana su tunda fatan mu tana da kyau.
Ka'ida a hukumar mu muke bada, mu muke kyale jami'o'i su dauki dalibai kuma mu shiga musu daliban da za su dauka. Akwai abu da muke cewa da turanci carrying capacity, wato abinda kowace jami'a za ta iya dauka na dalibai. Muna duba irin gine-gine da suke da shi, muna duba malamansu, muna duba ajujuwa, muna duba ɗakunan kwana.
To wannan muryar kakaki ko kuma in ce mai hulɗa da jama'a kenan na hukumar jami'o'in Najeriya, wanda a makon da ya wuce in ba ku manta ba mun yi magana akan ilimin mutane da maganar cunkoso a jami'o'i, wanda yau ma ya faɗa mana wani abu daga cikin abin da suke yi. Haka kuma abin da kuka faɗa a Facebook da Twitter yana nan tafi a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
Matasa na da makamai na mataimakan musamman ga gwamnatin tarayyar Najeriya akan harkoki daban-daban, ciki har da mai ba da shawara akan harkokin matasa da ilimi.
To haka yasa muka tambaye ku a shafin mu na Facebook da Twitter, shin wani irin wakilci kuke son ku ga sun yi muku akan harkokin matasa game da ilimin naku? Ga amsoshin wasun ku, Maryam za ta karanta.
Zaɓen farko daga Halifa Nura Nafi'u ya ce da farko dai so muke duk wanda za a ba wannan mugami ya kasance matashi kuma talaka wanda bai haura shekara 35 ba zuwa 40. Na biyu, dole ne ya dinga kawo yunkurin na ganin an samarwa matasa aikin yi da kuma kula da karatunsu kama daga college har zuwa university. Na uku, dole ne ya dinga kawo ci gaba wajen harkar wasanni da tallafawa kananan masu wasa. Na hudu, dole ya kokarinsa don gani ya kawo ƙarshen shaye-shaye da sauransu. Sai kuma Mahmud Salihu Kaure na mu da ya ce kamata ya yi duk matashin da ya samu irin wannan wakilci to ya maida hankalin shi wajen gani ya kwato ma 'yan uwa ne matasa haƙoƙinsu, musamman wajen ganin gwamnati ta ci gaba da baiwa matasa tallafin karatu da kuma koya musu sana'o'in hannu domin su dogara da kawunansu. Kada matashi ya samu dama amma ya riƙa wakiltar kanshi kawai. Halid Muhammad Musa Bajoga ya ce yau da gobe hakika wakilcin da mu matasa muke bukata a wajen wa'annan 'yan uwa namu shine su yi mana wakilci na gari, su zama masu fifita matsalar jama'a sama da tasu matsalar, sannan su rike gaskiya da rikon amana, kada su saka bambancin siyasa ko addini ko kuma na bangaranci. Matukar suka yi mana wannan, muna fatan samun ci gaba ta fannoni da dama. Sai kuma Shehu Adamu Rijau ya ce to hakika wannan wata dama ce muhimmiya da mu matasa muka samu, sai dai kuma inda gizo ke saka shine yawancin kawai dai zamu ji an ce wane shine mai ba shugaban kasa shawara kan matasa ko ilimi, amma fa bamu gani a kasa ba, shiru kawai muke ji. Saboda haka muna kira ga waɗannan da wannan alhaki ya rata a kansu, kasancewar su ƴan uwanmu matasa su taimaka su dinga fadawa shugaban ƙasa cewa mu matasan Najeriya muna matukar buƙatar kulawarsa. Akwai tarin tilin matasa sun gama karatu ba aiki, suna son fara sana'a ba jari, wasu kuma karatun suke son yi amma babu tallafi. Kai akwai tarin tilin matsaloli da suka tattara suka yi wa matasan ƙasa ta Najeriya kane-kane. Da fatan dai za a waiwayo mu domin fa mu matasa mu ne ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma, kuma mu ke yin ruwa da tsaki wajen kafuwar gwamnati, amma a ƙarshe sai mu tura mota ta tashi ta bure mu da hayaki. Gaskiya lamarin na buƙatar gyara. Siraju Muhammad Liba ya ce mafi akasarin wakilan da ke wakiltar al'umma a Najeriya suna zuwa da fuskoki biyu. Fuskan farin ita ce fuskar da aka tura su. Fuska ta biyu ita ce suna kare muradin kansu su kadai ba tare da yin la'akari da muradin waɗanda suke wakilta ba. Sai Baba Gana Ibrahim Zangon Daure ya ce abu na farko da muke bukata ƴan uwanmu matasa su yi mana idan sun samu makame na siyasa shine su yi mana wakilci na gaskiya tare da share mana hawaye ta bangarori da ke ci mana tuwa ƙwarya, kamar bangaren ilimi, aikin yi, tallafi ga masu sana'o'i da kuma kai koke-koken mu ga gwamnatin tarayya. Sannan ya kamata ƴan uwanmu matasa musamman masu mukamai a gwamnati da su guji duk abin da zai jawo bakin jini wajen baiwa matasa mukamai a siyasance ko a hukumance, kamar cin amana, ƙarya, saba alƙawari da kuma uwa uba, handama da baba kere. Daga ƙarshe ina yi wa ƴan uwana matasa fatan alkhairi. Sai Nasiba Lulwani Ibrahim Uba ta ce abu na farko da ya kamata su yi shine gudanar da aiki bisa gaskiya da adalci tare da kyautatawa ƴan uwa da marasa galihu. Sai Ado Salati Goma ga Annabi Rijau ya ce eto inda so na zama samu to da sai in ce zan so su zamo masu tausayi da tuna baya da kuma son ci gaban ƙasar su Najeriya ta kowane hali, kamar yadda naga matasan wasu ƙasashe na yi. Sannan zan so su dinga tallafa ma abokanansu waɗanda suka taso tare, musamman ma dai ta bangaren ilimi, domin a gudu tare a tsira tare ba tare da sun manta da inda suka fito ba. To yau da gobe gaskiya da so na zama samu, to da hakan zan so su yi. A ƙarshe ina roƙon Allah ya ba matasan mu zuciyar yin haka don daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin summa amin. Sai Ibrahim M Abubakar Maiduguri ya ce assalamu yau da gobe. Hakika waɗannan matasa sun samu dama da dimbin matasa basu samu ba. Saboda haka kirana a gare su shine su maida hankali wajen bada shawara akan matsalolin da suke damun matasa, kamar rashin aiki da kuma rashin ilimi. A ƙarshe ina yi musu fatan alkhairi, Allah kuma ya ba su ikon sauke nauyin da ya rataya a kansu. Amin. Bagu da Haruna ya ce yau da gobe ikon Allah. Gaskiya ana wa ganin su da kansu basu gama sanin duniya ba, balantana su san bukatun matasa. Kuma a gaskiya saboda ƴan Najeriya sun saba da maida hankalinsu wajen kuɗi, to da wahala su kansu matasan su maida hankalinsu wajen yin abin da ya dace a gwamnatin Najeriya. Baba ya Gambo da Magaram ya ce hakika irin wannan matasa sukan manta da wasu matasa a baya, kawai za ka ga sun shiga wata sabuwar rayuwa amma ba sa yin abin da ya kai su. Amina Ibrahim M. Maiduguri ta ce yau da gobe shirin matasa. Ni shawara ta ga waɗannan ƴan uwanmu matasa shine su yi aikin da ya kamata, kuma su riƙa shiga cikin matasa domin su ji abubuwan da ke damun su. Su yi aiki wajen kawo sauyi ga rayuwar matasa na rashin aiki da fama da talauci da ake yi. Yin haka zai sa gwamnatocinmu su riƙa sa matasa a duk wani lamuransu. Aisha Muhammad Idris ta ce salamu yau da gobe, ina muku fatan alkhairi da fatan kuma kuna lafiya. Hakika mukaman da matasa suka samu na mataimaka na musamman ga gwamnatin Najeriya, muna alfahari da wannan mukamai nasu. Kira na gare su da su yi amfani da damar da Allah ya basu wajen ganin sun kafa abinda ko bayan su matasa za su amfana da shi. Daga ƙarshe ina musu addu'ar Allah ya sa su sauke nauyin da aka daura musu. Amin. Fatima Ahmed India Gashuwa ta ce to yau da gobe masu iya magana dai na cewa wai ta malam ba ta wuce amin. To don haka mu dai namu fatan matasa akan waɗannan shugabanninmu su kula sosai su sa ido da duk wani haƙoƙinmu da ya rataya akan su. To idan muka kuma leƙa shafi mu na Twitter @BashirNuhu01 ya ce idan matashi ya samu irin wannan ya zamo mai hangen nesa ta yadda zai ba maraɗa kunya ba a yi da na sani ba. Sai @S mai lange-lange ya ce kare haƙƙin matasa, ci gabansu, kiwon lafiyarsu, tsaransu, makarantarsu, samarwa matasa da suka gama makaranta aiki. At Aliyu Gashuwa ya ce yau da gobe ni dai buri na shine matasa su dage wajen tabbatar da gaskiya a wakilcin al'umma a duk matakin da suka samu kawunan su. Sai daga ƙarshe at Abba Dambam ya ce ya kamata su tsaya tsayin daka wajen ganin an samar wa ƴan uwansu matasa aiki ne domin rage zaman banza.
Tofa ga yadda matasa suke ta kallon maganar mukamman matasa masu wakiltar su a Fadoji.
Ai matasa su ne makomar kowace al'umma. Ai idan ba su samu kwakwaran madafa ba zai wuya su ci gaba.
Bari ya su dafa wani.
Haka ne. Kuma kana jin waye ne yake cewa wai ai matasa su ba su da hankalin da za su yi dagu.
To amma kuma ai ko lokacin Maryam da aka ba da ƴanci a kasashen mu na Afirka misali zaki ga ai waɗannan da suke su ne manyan yanzu ai duk lokacin su matasan ne.
Duk su ne din har yanzu. Su ma ba haka nan suka tashi da sanin makamar aiki ko shugabanci
sai da aka ba su dama
haka
to Allah ya samu dace
to yanzu
sai mu waiwayi maganar
batun cinkoson jami'o'in mu na Najeriya don mu ji shin hukumar kula da jami'o'in kasar na sanar da wannan lamari ga Usman da ɗaya daga cikin jami'an hukumar.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To da wa muke magana?
Ibrahim Usman ya kace, darakta mai kula da hulurin jama'a da kuma watsa labarai na hukumar kula da jami'o'in Najeriya.
To ranka dade da wannan makon da ya gabata mun yi magana akan cinkoso a jami'o'in Najeriya wanda hakan yakan gurguntar da harkoki na ilimi da sauransu wurin shigar university din wurin ajujuwan karatu wurin kwanan dalibai da irin waɗannan matsalolin mutane da yawa sun magana akai. Shin kuna sanar da wannan abubuwa?
To ai muku muka fi kowa sanar da wannan labari da kake so ka bayar amma gaskiyar magana shine wane ne yace akwai cinkoso mu muna da ka'ida a hukumar mu muke bada mu muke kalla jami'o'i su dauki dalibai ko mu shiga musu daliban da za su dauka akwai abu da muke cewa da turanci carrying capacity wato abinda ko jami'a za ta iya dauka na dalibai muna duba irin gine-gine da suke da shi muna duba malaman su muna duba ajujuwa muna duba dakunan kwana wannan yake in muka duba wannan sai mu yanke mu ce to wannan jami'ar ba ta iya daukar mutane da suka wuce misali 20,000 ko 30,000 ba za mu batta ta taba wuce wannan ka'ida ba amma duk da haka ka san aka ce in dambe yawa baya jin mai akwai jami'o'in da suke buya suna kare dokan mu suna daukan fiye da ɗaliban da muka ce su dauka a kowane fanni da kuma gaba ɗaya wato abin da mu fa kowane fannin karatu sai mun ce misali a fannin karatun koyon jarida sai mun ce to kada ki dauki mutane da suka wuce kaza saboda sai mun duba ajuwa wato dakunan da ake koyar da irin wannan karatu mun duba duk abubuwan da ya kamata a ce an samar da shi sannan sai mu duba gaba ɗaya jami'ar haka sai mu mata kallo da ake cewa kaman WhatsApp mu ce to kina da ajujuwa kaza kina da dakunan karatu kaza kina da gurin kwana kaza kina da dakunan gwaje-gwaje kaza abinda zaki dauka na dalibai kaza to na ga maka cewa wasu kan wuce na biyu akwai dalibai da dama a Najeriya wanda suka shiga jami'a babu guraben karo karatu na jami'a da dalibai wajen miliyan 2 ne a kowace shekara suke zama jarabawa da suke ba su damar shiga jami'a kuma kullum bayan jaraba ta fito sama da miliyan 1 sukan wato cancanta su shiga jami'a mu kuma gaba daya a Najeriya ba mu da guraben da wuce 500,000 to kaga dole ne za a samu wannan wato bukatar ta shiga jami'a wanda zai sa wasu jami'o'in za su kare doka amma gwamnatin tarayya ai ta dade tana neman kawo gasa wannan abu da farko dai ta yi ta kara jami'o'i yanzu a duk Najeriya a kowace jiha akwai akalla jami'a gwamnatin tarayya guda daya sannan jihohi da dama duk kusan jihohin Najeriya a yanzu nake muka magana banda jihar Borno da jihar Zamfara babu kowace jiha tana da jami'a akalla daya wasu jihohi suna da biyu wasu ma sun kama hanyar tafiya ta uku a yanzu nake muka magana wallahi mun shigo Borno ne muna duba gurin da za ta fara karatun ta na jami'a
oh a yanzu haka kuna Borno
yanzu muna Borno yanzu nake muka magana ina Borno na shigo jiya yanzu muna gurin da jami'a Borno za ta fara karatu sannan a babban sha'awa shine muna ta ba da lasisi a bude jami'o'i masu zaman kansu yanzu nake muka magana akwai jami'o'i masu zaman kansu a kasar nan guda 62 akwai na gwamnatin tarayya guda 42 akwai na jihar kuma sun fara 40 saboda gwamnatin tarayya tana daukar matakai ita ce gwamnatin tarayya ita ce take ba da lasisin a fara jami'a mai zaman kanta
eh to amma yanzu misali kaman kai magana dama tambayar da naso maka shine ka ce in kuka gane kuna daukar matakai akai shin me zaka ce wa su kansu dalibai wanda suke tsammani ko kuma suke zargin jami'a kaga yanzu ka fada cewa ga tsarin da ake ba su amma wani lokaci wasu sukan saba sai ya zama cewa su daliban yau muna son me zaka ce musu dan su dinga ganin cewa ba fa laifin ku bane
abinda muke yanzu dan ma mu hana wannan yanzu muna da wata yarjejeniya tsakaninmu da hukumar da take gudanar da jarabawar shiga jami'a JAMB da kuma hukumar NYSC hukumar da take kula da motsa kasa duk lokacin da muka duk akwai jami'a yanzu zamu ce ga lambar dalibai da muka ba su izini su yi wannan fannin karatu to idan aka shekarun da ya kamata yara su tafi motsa kasa jami'a ta kai fiye da wannan lamba din za ta tun farko NYSC ta ce mana hukumar koyar jami'a ta ce mana mutum 60 ta baku a shekara ta kaza domin ku fara wannan karatu ya za ku kawo mana mutum 70 guda 60 din nan ga sunan su muna da shi wannan gobe din sai ku je ku sai da zaku da su dalibai da dama da suka shiga sai suka yi wannan karatu wasu su ina gaya maka yanzu akwai jami'i da dama da daliban su sun gama karatu amma wallahi ba ta fiya motar kasa ba kuma yi samun aiki ba wannan degree din ba ruwan mu da shi
a Najeriya ne diploma a Najeriya ne HND na san akwai matsaloli da yawa ya kuke dan ku gane karshe
ai ba binciken da ya wuce in jami'a ta san cewa in ta kare ida da ƙarshe zai zama mata bane muna yi kuma sannan ai muna tafiya lokaci akwai abin da muke cewa monitoring ai kuma muna zuwa abin da muke cewa accreditation ai muna yi zuwa jami'o'i muna zuwa duban abubuwa da dama idan muka zo yi miki accreditation wato shine duba cancantar course da ke koyarwa kowanne course in jami'a ta fara gudanar da wani course ba ya kamar shekara uku haka sai mu je mu duba sai mun ba ta izini kafin ta fara dama sai mun duba cewa tana da ajujuwa tana da malamai to ki fara in kika fara kuma ba shekara uku kin balaga za mu zo mu duba cewa ɗaliban nan suna koyan degree za su iya fita a ce masu degree ne idan muka gaba za su iya ba sai mu ce to kai ki sake daukan ɗalibai a wannan fanni to a lokacin muka zo sai an kawo mana wato list ɗin ɗaliban mun gansu muna kuma da iko da izini mu ce ki kawo mana kowanne ɗalibi ai yana da akwai file din shi kamar na file dalibai to muna dudubawa amma duk da kamar da na ga maka dan bun yawa baya jin bai akan dan kai kaidan mu kan mu gane ko muna horarwa
to nagode sosai Malam Ibrahim ya kace da fatan wani lokaci muka sake tuntuba za mu samu dama da ka samu yin magana da mu Allah kuma ya ba da sa'a
insha Allah to nagode
yawa
mun gane sai da ilimi aka arziki mutane dan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko
to da fatan za a ci gaba da samun gyara yanda ya kamata a jami'o'in mu na Najeriya da bisa wannan tattaunawa da muke muna godiya jama'a to yanzu kuma sai mu lallaba mu tafi maganar gwamnatin Najeriya da maganar ilimin matasa da wakilcin da take ba matasa dan wakilci matasa shin me shugaba Muhammadu Buhari ko kuma gwamnatinsa take yi game da wannan abubuwa
ko zaka gabatar da kanka
assalamu alaikum sunana Nasiru Sa'idu da Hamma mataimaki na musamman harkar matasa da dalibai ga shugaban kasar Najeriya
a to Malam Nasiru ganin kai ne mai ba shugaban kasa ya shawara akan matasa kaman wani shiri gwamnati take yi wa matasa ne
akwai shirye-shirye da yawa da gwamnati take da shi domin tallafawa matasa da kuma dalibai duba da yanayin da mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya samu kansa yanayin da kasar take ciki wajen tattalin arzikin kasa da tsaro da kuma rashin aikin yi wannan abubuwan su ne suka zama katutu a kasar kafin ya zama shugaban kasa Allah cikin ikonsa kuma bayan ya zama shugaban kasa aka yake daukan kowanne a matakinsa to ni zan yi ɗan tsokaci kaɗan a harkar ita kanta ƙasar gaba ɗaya domin ci gaban matasan ba zai samu ba sai an samu cikakken wadataccen zaman lafiya sai kuma an duba yanayin da tattalin arziki yake kai wanda duka a yanzu zamu iya cewa abin muna fuskantar ƙalubale daban-daban to amma muhimmin abin da mai girma shugaban ƙasa ya duba harkar matasa shine gwamnatin baya akwai kudure-kudure da shirye-shirye da manufofi da yawa da aka zo da su na harkar matasa amma abin da yasa waɗansu da dama ba su zama sun yi tasiri ba an samu irin buƙatar da ake da shi mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce to mu duba yanayin me ya jawo haka sai muka ga sai aka yi la'akari da cewa matasan ake wa kuɗin goro gaba ɗaya wanda kuma kuskure ne da wanda Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon samun wadataccen ko kuma ingantaccen ilimi da kuma wannan da ba su samu wannan damar ba to kaga sai ka musu manufa daban sai ka musu tanadi daban ko tallafi tallafi zaka bayar akwai tallafin da masu ilimi kurum zaka iya ba wannan tallafin akwai tallafin da zaka bayar kuma marasa ilimi zaka ba wannan tallafin akwai kuma tallafin da zaka bayar da duk su biyun zaka iya ba wannan zaka ba tallafin to mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce to a ware waɗanda suke da ilimi a ware waɗanda kuma ba su da ilimi waɗanda suke da ilimi a zo da kudure da tallafe-tallafe da me ya kamata a musu domin gwamnati ba za ta iya bada aiki ba amma abinda gwamnati za ta iya ta bada yanayin da za su dogara da kansu dogaro da kan nasu a harkar tafiyar da harkar sana'a a harkar koyarwa a harkar horo na musamman wajen kere-kere da fasaha da kimiyya da fasaha da abubuwa daban-daban amma abinda mai girma shugaban kasa ya zo da shi wanda ya dan sha bamban da duka tsarin gwamnatin da ta wuce shine yana so ya tafiya lokaci guda da wahala amma kuma babu yadda za a yi saboda yanayin da kasar ta shiga musamman wajen tattalin arziki to tunda tattalin arzikin kasar na Najeriya daman an dogara a harkar danyen man fetur kuma yayi rashin sa'a domin ni kullun ina faɗa haka mai girma shugaban kasa yayi rashin sa'a zama shugaban kasa a yanayin da kasar tattalin arzikin ta ya karye dan abin da muka dogara da shi man fetur ne danyen man fetur ne kuma ya zama kaso duniya farashin sa ya karye ba mu yi wa kasar tanadin cewa mu koma na abin da muka dogara da shi a baya ba wato harkar noma mai girma shugaban kasa ya ce to a karkata shi kansa tattalin arzikin harkar wajen noma to a harkar noman nan ai za a bunƙasa tattalin arziki to hikimar shine idan aka bada ƙarfi a harkar noma za a samu aiki domin harkar noman ita kadai ita ce hanyar da za ta iya bunƙasa samun aiki
to idan kai magana akan harkar noma akwai wani shiri da ita gwamnati take yi wajen ganin cewa matasa ma an jawo su cikin wannan harka ta noma
a kwarai da gaske ai akwai shirye-shirye ma da mai girma shugaban kasa ya sa a kaddamar da su na bawo matasa jari da kuma ba su horo da kuma jawo su a cikin harkokin noma da kiwo an yi amfani da bankin tsakiya wato CBN wajen ba da tallafi na musamman ga matasa waɗanda suke son su harkar noma da kuma waɗanda suke so su harkar kiwo sannan an ba da tallafi na musamman ga matasan da su kuma suke so su samu horo a harkar ilimin noman shi kansa mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da wannan izini kuma tun an yi nisa kimanin sama da matasa kusan 20,000 sun amfana a wajen wannan kuma yin su ake ta yi manufar shine akalla ana son a samu wa da matasa sama da miliyan 1 a bangaren noma kadai banda shauran bangarurukan da za a yanzu ka duba alhamdulillahi an samu damuna mai kyau kuma an shiga harkar noman gadan-gadan to a wajen bangaren wannan gaskiya matasa sun sami an samu kulawa da matuƙa da gaske to amma ba wai harkar noman kadai ake so a bawa muhimmanci kadai akwai harkar kiwo domin akwai shirin da muka zo da shi kwanan nan shi ma wannan shirin Allah ya sa da zai fara zai tabbata na bawa matasa horo a wajen kiwon dabbobi da kuma kaji da tsuntsaye da abubuwa daban-daban kuma kiwon ba wai iya zai amfane su kadai a kasar Najeriya bane muna tattaunawa mai girma shugaban kasa ya ba da damar da za a tattauna da kasashen duniya waɗanda suke sha'awar irin abubuwan da muke da su a kasar mu ta Najeriya ko misali in ka dauki harkar fata mai girma shugaban kasa ya ba ni izini na je kasar Ingila mun da kasar Italy mun tattauna da waɗansu kamfanonin wajen harkar fata harkar fata ne ai sai an noma sai an kiwata dabbobi dabbobin idan aka kiwata mun yi sa'a a Najeriya fatar da ake da ita a Najeriya kusan ita tana da daraja na ɗaya a duniya to amma saboda rashin gwamnati da bata shiga cikin al'amarin ta bawa abin kulawa ba to masu harkar fatar ba su samu biyan bukata ba kuma ba a samu aikin da ake so a bayar ba mai girma shugaban kasa ya zo da tsarin da kamfani da waɗansu kuma da kuma abin da ake wannan cibiyar nan ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNIDO wacce take kula da harkar cigaban tattalin arziki da makamantansu mun tattauna da su yadda za a horar da matasa sannan kuma masu aikin jima da dukkanci wani irin tallafi gwamnati za ta ba su a tabbatar da an samu ingantattun jima na cigina wanda aka suka samu cigaba a duniya sannan idan an jima fatar jakunkunan da za a yi da su a kasar mu ta Najeriya ya za a samu ɗaliban kamar misali yanzu ga duk jakunkunan da ake amfani ɗaliban mu suke amfani da su musamman yara mu na primary ko da na secondary za ga duk waje ake kawo su girma shugaban kasa ya ce a yi yadda waɗannan jakunkunan da takarman a kasar mu ta Najeriya za mu riga wato made in Najeriya kenan a yi su a kasar Najeriya sannan ɗaliban da ake da su sama da miliyan 5 ya zamanto
tattalin arzikin a Najeriya zai rika yawo maimakon mu rika cewa kasashen ƙetare suna kawo mana su tunda fatar mu tana da kyau abubuwan da za a sarrafa fatar ce walalla ba mu da wannan na'urar ko waɗannan mashin tsin to tunda mun samu dangantaka mai kyau da ƙasa irin ta China da ƙasa irin ta Ingila da makamantansu wanda suka yi nisa wajen kimiyya da fasaha to mai girma shugaban ƙasa ya ce to su zo maimakon mu je mu siyo ma mashinan ko daga waje a'a su zo su ba mu horo anan sannan kuma duk tallafin da ake da bukata a yi to akwai abubuwa daban sannan harkar saka wato abin da ake cewa textile da garment da girma shugaban kasa ya zo da tsari wanda kwanan nan muka kaddamar da tsarin yadda za a tallafa wa matasa wajen koyar da su harkar dinki harkar dinkin nan muna son mu ga yadda za a yi daga bana dukkanin dan sanda ko soja ko immigration ko harkar prison ko wani dai wanda duk yake sa uniform a kasar Najeriya ya zaman to uniform din Najeriya zai rika sakawa daga masakun Najeriya aka saka yadin daga masakan Najeriya aka dinka uniform din sannan daliban da suke makarantun mu da primary da na secondary ya zaman to daga Najeriya daga kayan mu na Najeriya da audugan mu ta Najeriya da wannan za a yi amfani an tashi masaku za su bada aiki sannan kuma mutasan da aka ba su horo wanda ma muna nan mun tantance sama da 30,000 za su bada damar shiga cikin harkar tattalin arzikin ƙasa domin za su samu aikin da za su dogara da kansu sannan kuma aikin da za a yi a ciki haga ya bunƙasa
to kaman ka dubi irin ƙasashe irin su India da ƙasashe dai da suka ci gaba za ka ga su mai da hankali ne akan harkar kere-kere irin na computer da abubuwa dai haka kaman akwai wani shiri da kuke yi akan wannan harka
ware da gaske ko zuwan mu kasar Sin wato kasar China mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari an yi wannan akai kamfanonuwa da kuma masana da aka zauna da su na yadda za su taimakawa Najeriya da harkar kimiyya da fasaha kuma ko daga nan office ina mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da damar da zamu horar da matasa mutum 2,000 a harkar kimiyya da fasaha wajen kuma kere-kere Allah cikin ikonsa za ka ga kamar kasar mu Najeriya Allah ya ba mu yara masu matasa masu fikira masu kuma tunani wajen kwarewa abu kadan zaka iya wa annan matasan ko daliban kaga ka inganta tunanin su fiye da yadda suke yi to alhamdulillah akwai shirye-shirye da muka yi nisa da shi wanda watan gobe ma za a fara iban yan kashin farko wajen horon su dan an yi nisa da wani tantance su kimanin mutum 2,000 kuma sannan za a kai su kasan ma China wadansu za su samu wanda suka samu sakamako mai kyau za a kai su kasar China dan su kuma samu wani horo na ilimi da kuma bincike da sanin harkar kwarewa wajen kimiyya da fasaha akwai wannan matuƙa da gaske
ilimi rayuwa ce duniyar mu da lafiyar mu ilimi rayuwa ce duniyar mu da lafiyar mu ilimi dukiya ne ilimi arziki ne ilimi dukiya ne ilimi arziki ne a karanta a rubuta
to Maryam tattaunawar wakilinmu kenan Sale Shehu Ashaka da kuma wakili na matasa wato kuma mai ba wa shugaban kasa shawara ta musamman a bangaren matasa da ilimi wanda kuma kin gaya maganganu da yawa kamar misali in aka yi maganar ilimi banda maganar aji kin gaya maganar za a tura wasu su kwasa-kwasai da ya shafi kimiyya fasaha da makamantansu
duk a samu a goge din
yawa saboda kin san matasa yawanci akwai wanda ba su kai karatu kamar yanda ya faɗa ai magana mai muhimmanci yake cewa akwai matasa da sun yi karatu akwai waɗanda ba su yi karatu ba amma kuma dan ba ka yi karatu ba bai kamata a ce ka rasa dama daga gwamnatin ka ba
haka ne haka
yawa ya kamata a ce damar duka ɗaya ne ina ga akwai wasu sakonni da muka samu daga Facebook Live ko
akwai okay ga honorable Tijani Shatima yace gaskiya na ji dadin wannan shiri saboda ni manomi ne ta harkar nomar kaji masu kwai idan na samu tallafi zan bunkasa kasuwa zan bunkasa kasuwanci na saboda in yaki talauci a kasar mu
to Allah ya taimaka abu mai muhimmanci amin to ga wani ma Ibrahim Umar Maida shi kuma yace mu ma mun ji dadin shi muna jin dadin shirye-shiryen ku VOA Hausa muna muku fatan alheri daga nan Gombe Nigeria yau da gobe a ƙara fadakar da mu a koyaushe to in Allah so za mu dage sai inda karfin mu ya kare to ga wani yana cewa shi kuma Muhammad Kabir mai kasuwa yace Allah sarki wannan batu yayi daidai amma fa a kasar mu mu ta Najeriya matasa da suka samu mukamai ba sa amfanar da ɗan uwansu matasa sai dai su gina kansu su manta da sauran abin da ya kamata su wakilta akai.
Allah sa wa'annan matasan su
yawa kamar da shi da mu yi magana ga wai an ce ni Allah ya so in kaga wani juma'a da za ta yi kyau daga Laraba ya kamata a gani to muna fatan yanda ya magana ya zama ya bi magana
da yake haka ne Allah sa a dace
amin amin kina da wani sakon ne
to barin ga wata lare Abubakar Boda tace rawar tana yin matakar abin gane mai tarwata ba
amma barin ka rawar da
okay to yana yin daki kenan shi ta makirafin tuwa yace fatan alkhairi da fatan Allah ya kara taimakon ku
amin amin to muna godiya to Maryam
masu sauraro kuna iya tuntubar mu a koyaushe ta shafukan mu na Facebook da Twitter ko kai tsaye ta shafin voahouse.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata
to haka yake to duka a nan shirin yau da gobe na wannan rana ya kammala sai kuma gobe in Allah ya yarda za mu sake jiyowa da wani sabon shirin yanzu a madadin abokiyar aiki
Maryam Bashir Bagaji
sai kuma wanda ya jagoranci shirin wato Daniel Brown sai injiniyan mu na yau Thomas Blandet sai ni Usman Ahmad Kabara a madadin wanda ya hada mu da ku ta Facebook live wato kai tsaye Ibrahim Jarmai ni nake cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka
yau da gobe shirin su BOA ba sai